'yan Najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar 'yan bindiga a sassa daban-daban na kasar, abinda jama'ar ke mamakin yadda aka kyale barayin suna cin karinsu ba babbaka. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da ayyukan 'yan bindiga ke gudana ba kyakkyaftawa, domin ko daren jiya Lahadi sun yi awon gaba da wani basaraki na garin Mamande Umar Abubakar da ke cikin karamar hukumar Gwadabawa a gabashin Sokoto. Shugaban karamar hukumar ta Gwadabawa, Aminu Aya Gwadabawa, ya ce da misalin karfe 2 na dare ne maharan suka kewaye gidan basaraken, suka ce ya nuna musu gidajen masu kuɗi na garin.
Ya ce to shi gaskiya bai cira bai ga waɗanda duk cira ga waɗanda a tafi gidan da yawanci waɗanda a tafi kuɗi ba su sun kage su suna cewa rana da suka zama. Tallafi da shi da talaka ɗaya na annan. To shi wannan mai gadin nashi ya yi ƙoƙarin shi ɗan yi abin da ba za a fata shi su a fata shi shi na wani. To shi na suka tafi da shi ƙorare. To amma dai har da su yanzu ba a samu wani bayani gare su ba.
Abin da ke ƙara ɗaga hankalin mutanen yankin shi ne ganin yadda 'yan bindiga suka mayar da garin nasu madaddala a cewar shugaban ƙaramar hukumar.
Zona ganin da a yi sati hudu ba da aka zo aka ɗauki wasu mata na wani mutum wanda a zaune a bin na Togo da kuma wata mata ta wani gida mata uku sun tafi kasuwa ta ce da su. Sannan can baya sun zo nan kasuwar Mamande suka yi halje-halje suka ɗauki mutane nan wurin da 'yan kasuwa da kowa. Sannan can baya sun zo sun ɗauki Fulani nan to shi ne suka zo suka kashe su lokacin nan ma ina ganin sai da su a tashi wajen mutum tara wurin.
Yankin Sabon Birni ma har yanzu tsugunne ba ta ƙare wa jama'ar yankin ba, a cewar wani mazaunin garin Tara, Hassan Tara.
Sun zo karkarar Tara da safe misalin 11 na rana, inda sun kai awon gaba da sama da mutum 17. Ta 18 an wata mata ce sun ka sako ta, ita ta zo ta faɗi ko mutum nawa ne. Sun je da shanun noma sa 10 kamar maraƙi 2-5 kenan. Yanzu haka da sahan nan an kai waya da mutanen, saboda cikin sun kama akwai mai waya, ana kiran shi sai sun ka ɗauka. Suke cewa suna ɓarayi sun ka kama mutane, yanzu haka suna hannunsu. Sun ka ce dama rawun nan suke sun yi gata sun yi tara kura ta rage abin da ɓaran ka hudu kenan ta waya.
Na yi ƙoƙarin yin taba kinu dunan 'yan sanda akan waɗannan hare-haren, amma dai abin ya gagara. Ganin yadda gwamnati ke ko oho da yadda jama'a ke fuskantar matsalolin rashin tsaro, duk da yake tana cewa tana iya ƙoƙarinta na magance matsalolin, ya sa wasu jagororin jama'a ɗora alhakin matsalolin ga shugabanni. Kamar yadda Honorable Aminu Almustapha Boza, ɗan majalisar jiha mai wakiltar Sabon Birni a jihar Sokoto, yake faɗa.
Da wani litin dai abinda aka buƙatar su ya za su yi su yi amfani ko ta halin yaya su ci zaɓe. Wanda abinda muka ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, da talakawa ne fa ake zaɓe, babu wanda ke kai kanshi saman kujera. Talaka shi ne ke zaɓe shi, idan aka kace talakawan nan ina ne za a yi zaɓe? Na biyu, talakawan nan ba su san inda za su ga ma bindiga mai kyau balle su saye su kare kansu ba. Sun dogara da Ubangijinsu, sun dogara da shugabannin nan ne. Saboda haka abinda muka ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, musamman ni Honorable Aminu Boza, ina ƙara faɗa ma shugabannin Najeriya, idan ba su canza salon mulkinsu ba to abin nan zai dawo gare su.
Lamarin rashin tsaro dai a Najeriya a iya cewa ya ƙure tunanin 'yan ƙasa, waɗanda sun yi ta kokawa, amma dai abin har yanzu sai yadda Allah ya yi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.